Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Koriya ta Arewa ta kammala gwajin makami mai linzami da ta yi a wannan shekara ta hanyar aika wasu makaman ballistic guda uku a cikin tekun gabashin kasar a yau Asabar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba, in ji hafsoshin sojan Koriya ta Kudu a yau Asabar, yayin da suke magana a kan ruwan da aka fi sani da tekun Japan. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun ce Koriya ta Arewa ta harba wani abu da ka iya zama makami mai linzami kiran ballistic, tare da sanar da yiwuwar aika wani makami mai linzami na biyu. Wannan dai shi ne karo na 37 da Koriya ta Arewa ta fara kaddamar da makamai a wannan shekara, gwaji mafi girma da kasar ta yi a cikin shekara ya zuwa yanzu. Yawancin waɗannan gwaje-gwajen sun hada da harba makami mai linzami da yawa. A jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya ta gana da jami'an kasar China don tattaunawa game da karuwar cutar COVID-19, inda ta buƙaci su ba da bayanai na lokaci-lokaci ta yadda sauran ƙasashe za su iya ba da tallafi yadda ya kamata. Haɓakar kamuwa da cutar a China ya haifar da damuwa a duniya da tambayoyi game da rahoton bayananta, tare da ƙarancin alƙalumar hukuma game da lamarin da mace-mace duk da wasu asibitoci da mutuwari sun cika makil. Tattaunawar ta zo ne bayan da shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya buƙaci Beijing ta ƙara ƙaimi kan batun ɓarkewar cutar a ƙasar da tafi yawan jama'a a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gudanar da taron ne domin neman ƙarin bayani kan halin da ake ciki da kuma ba ƙwararrun WHO ƙarin tallafi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine na ci gaba da jurewa da kuma daƙile hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama, kuma tsaron sararin samaniyar Ukraine ya yi ƙarfi fiye da kowane lokaci. Ya ce a cikin sabuwar shekara, tsaron saman Ukraine zai ƙara yin ƙarfi har ma da inganci. Shugaban na Ukraine ya ce tsaron sararin samaniyar Ukraine zai iya zama mafi ƙarfi a Turai, zai zama tsaro mai tabbas ba ma ga ƙasarmu kaɗai ba har ma da ɗaukacin nahiyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Mali ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari a kan sojojin Abrikos 46 wanda ake tsare da su a Bali, lamarin da ya haifar da cece-kuce diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa yankin gabashin Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. To madalla, a baba nan dai 'yan bindiga daɗi na ci gaba da ƙara masa ƙaimi wurin uzurawa al'ummar yankin gabashin Sokoto, inda baya ga yin garkuwa da wasu da dama, 'yan bindigar sun kuma kakkashe wasu da dama, kana sun hana yankin zaman lafiya. Basharu Altine Guyawa Isa, da ke zama shugaban ƙungiyar Rundunar Adalci ta Najeriya a jihar Sokoton, ɗaya ne daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan yanki. Na kuma tambaye shi ko yaya girman wannan matsala take?
kan tabarbariyar tsaro gabacin Sokoto da kuma irin yanayi da halin da ake ciki, babu shakka dukkan ainihin sassan Sokoto kusurwoyi gabas da yamma kudu da arewa babu inda ka shan wuya ka azabtuwa ina ayyukan yan bindiga cikin wannan kasa. Wato jihar Sokoto gabacinta ainihin karamar hukumar mulkin isan sabon birnin yan bindiga su yi musu zo ba sun killace mu, ba mu iko zuwa ko ina, kuma ba mu iya yin komi yanzu halin da ake ciki saboda kilomita biyu gehen mu na Zanhwara idan za ka je shinkahe ba ka iya hitowa cikin daji, suna nan sun sasanke kusan wurin kare mutane guda biyar gare su kai a kan shinkafi. Idan ka yi wajajen sabon birni da ka wuce cikin garin Isa wani wuri inda aka ce magidan goda, babu shakka da nan zuwa sabon birni kusan sanke wurare inda suka dauka mutane guda shida a gare su. Sabon birni kahin ka zo gwaran yau akwai guda 13 dunnan suna kare mutane waɗannan wurare kuma suna garkuwa da mutane. A halin yanzu yan bindiga na gabacin Sokoto sun kulle karamar hukumar mulkin sabon birni, sun kulle karamar hukumar mulkin Isa domin sun hana zuwa kasuwanci, sun hana zuwa gona, sun hana sifiri na yau da kullun, sun hana zumunta. Dukkan al'amari wanda ya shahi na bil adama gabacin Sokoto ya su kukuce, ya tabarbare, ya lalace tamkar babu gwamnati, kuma al'umma ana ta kashe ta dare da rana. Satin da ya wuce zakuwa yanzu akalla Isa sabon birnin Gorenyo an kashe mutum ya yi 40 da wani abu zuwa 50. Kaga inda don al'umma ta kasance haka, to babu shakka babu wani al'amari wanda a daidai da ita kwace a samu mata ta zaman lahiya. Wannan shine abin da muke korafi akai.
Aika aikar yan bindigar a gabashin Sokoto wanda ke ci gaba da ƙara tsananta a bayan nan. To ko yanzu a wani hali ake ciki?
Wato abinda ake ciki Mallam Hassan, babu wani ainihin al'amari wanda ake ciki daga hukumomi wanda muke ganin cewa wannan ainihin yanayi za shi kawo ƙarshe ga al'umomin gabacin Sokoto, domin su kansu yan bindiga suna nan suna ta ƙara miƙa ƙahohuwansu. Dukkan ɗan bindiga da aka koro daga dajin birnin Gwari wajen ainihin Dogo-Gedo da kudancin Kaduna, Ɓalayere da kudancin Kaduna, dukkan ainihin waɗanda aka koro daga dajin birnin Gwari babu shakka sun tare dazuzzukan Sokoto. Sannan dazuzzukan Sokoto kuma mahi yawa inda yan bindiga suka shine gabacin Sokoto. In fact sun ma maida ainihin gabacin Sokoto wani wuri inda suke kira Kacira. Wato duk ɗan bindiga da aka kurbatso daga kudancin Kaduna wajen Ɓalayere da ɗan bindiga da aka kurbatso daga yankin Kwantagora wajen Dogo-Gedo babu shakka suna tarewa gabacin Sokoto ne. Akwai irin su ainihin ɗan Kwaro suna nan gabacin Sokoto, akwai irin su Buzu, akwai irin su Ɗanbokolo, ga shi kanshi mai gidan nasu Turji wanda a can ainihin wajen Kware can abin nan mazamni ne. Kaga a dukkan su babu wani shiri na yin hada da su, dukkan su kuma babu wani hiri na cewa ainihin za a kawar da su cikin wannan yanki. To kaga inda duk ya zan ba a faɗa da yan bindiga, ba a faɗa da yan ta'adda, to za su ci gaba da girma ne da ƙara miƙe ƙahohuwan su da cin zarafin al'ummomi. Shine abin da muke huskanta yanzu cikin wannan yanki na gabacin Sokoto.
Na kuma tambayi Bashiru Altine, yaya matsayin ayyukan jin ƙai yake ganin cewar aika-aikar 'yan ta'addan ya raba ɗumbin talakawa daga muhallinsu?
Ayyukan jin ƙai Mallam Hassan, mu musamman aikin jin ƙai na kowane irin mataki na gwamnati ba. Gwamnatin tarayya ta yo hintar da mu domin in akwai wanda ya kamata ya fara damuwa da abin da muke ciki, gwamnatin tarayya ba a kawo muku ɗauki na jami'an tsaro ba domin su kare ku, kuka diban ɗauki daga gwamnatin tarayya wanda an na wani jin ƙai na tallafi zuwa gare ku? Babu shakka duk wanda an wannan yanki na gabacin Sokoto musamman ya yanke jinkai da gwamnatin tarayya, domin kulliyomin muna hwaɗi, muna rubutawa, muna aikawa da duk kowace irin kafawa da ta kamata mu aika domin a sa abun da muke ciki, kuma duniyar ta sa abun da muke ciki, amma an kawo mu da kai. Kowa ya juya muna, ya ba mu baya gabacin Sokoto. Ana kashe mu da kasan sabro, ana garkuwa da mutane, ana wa mata yaɗe, ana toye garuruwa. Wannan shine abin da muke kwama da shi gabacin Sokoto. Muna azabtuwa kwarai da gaske daga waɗannan ayyuka na yan bindiga, wanda duk a gabacin Sokoto an haga nayi ya shigo cikin garin Sokoto ya baro wannan yanki, to ya zama ma abun kallo, abun barka aka yi mashi. Domin idan ba wanda ya tawakkali ba, mai iya zuwa ko ina? Na gaya ma yan bindiga sun kulle yankin, sun kulle ƙasar, babu shiga babu hita. Duk wanda ya hito akwai yiwuwar bai komawa, duk wanda ya koma akwai yiwuwar bai koma hitowa. Shine yanayin da muke ciki.
Bashiru Altine Guyawa ya ce yan bindiga daɗin nan fa sun zamto tamkar gwamnati a wannan yanki, domin yadda suka dama haka ake sha.
kira ga jami'an tsaro duk abin da gwamnati za ta yi ko jami'an tsaro ai sun san shi. Ba yiwuwa kun yi alkawari na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu da illinsu da mutuncinsu, ku bar jama'a ainihin kusan mutane masu yawa na yanki wani sashe na ainihin jiha karkashin yan bindiga. Yan bindiga suke da iko, yan bindiga suke nada sarauta, yan bindiga suka aza haraji, yan bindiga su ne ka ainihin aka yi mu aiki gonakin jama'a, kuma yan bindiga sun mamaye kowane irin al'amari wanda ya shahina hukuma. Nan gaba ba muna sa ran ba za su bari mu bi hanyoyi ba ma sai mun biya kuɗaɗe, domin harajin da suka azawa ya kusa kaiwa ga hakan, domin dukkan arzikin jama'a da abinda jama'a suka ballaka sun anshe. Kaga idan aka anshe komi na mutum, to babu shakka haraji zai biyo baya gare shi iri-iri wanda annawa lakanci. Muna sa ran da gabacin Sokoto nan gaba idan za mu shigo a Sokoto sai mun biya yan bindiga haraji. Kaga magana ainihin gwamnatin tarayya wani tallafi ko gwamnatin jiha wani tallafi wannan bai taso ba, balle ƙananan hukumomi waɗanda ko magana su ba ai. Babu komi cikin ƙaramin hukuma ƙananan hukumomi ne yankin Sokoto, babu komi cikinsu, sun zama honko, sun zama wuri da jakai ke taruwa. Makarantun ne gabacin Sokoto sun zama ainihin kango, babu wani wuri inda ake gudanar da karatu in ba ainihin jihohi ƙananan hukumomi ba, biranen ƙananan hukumomi ba. Waɗannan abubuwa su ne muke huskanta gabacin Sokoto. Kuma wani duk wanda ya bayani wanda ba irin haka ba, ba gaskiya ne ba, domin gabacin Sokoto duk wanda a ciki ya san abin da ke tahiya, kuma abin da an ka waɗi gaskiya da.
Daga ƙarshe, ko me a kiranka ga gwamnatin tarayya?
Muna kira gwamnatin tarayya idan dai ainihin Isa da sabon birni da Goreyo da Raba da Urdo da Gada da Ilela, idan dai cikin Najeriya suke, idan dai an tabbata suna cikin ƙananan hukumomi 774 waɗanda a cikin wannan ƙasa, to babu shakka gwamnatin tarayya ta san da sanin ba ta da iko waɗanga yankuna, kuma ba abin da za ta yi manuhohi domin ta cimma waɗannan yanki. Wace ta samar da wannan tsaro? Kuma hanya guda ce kawai ake za a bi domin a samar da wannan tsaro, shi ne a kawo jami'an tsaro da ingantattun makamai a shiga cikin daji a yi hada da waɗannan 'yan bindiga domin a yi ta kare. Mu da muka hito da wannan yanki mun san lungu da saƙo da duk inda mazaunan 'yan bindiga suke. Babu shakka gabace Isa akwai sansani na 'yan bindiga bayan wancan wuri na Bello Turji wanda a Fakai. Wannan ainihin bayan sabon birni akwai sansani na 'yan bindiga bayan wanga sansani wanda annan dajin Gundumi wanda yake Ali Dan Ogashi na gudanar da shi ne Hakawo Samamera ba Goren Yoruba. Kuma kowa san da wanga sansani ana zuwa a biya kuɗin wansa. Dajin Gundumi ya zama daji inda mashaya iskar su. Kaga inda duk al'umma 'yan bindiga sun kai mata raga, to babu wanda za a yi wannan wuri mutane su zama masu yanci. Azabtuwa muka yi kowane iri, a hito a saka makamai, a saka jami'an tsaro, a zo a yi hada da 'yan bindiga ta kare. Idan ba haka ba, to gwamnati tabbata da cewa gabacin Sokoto gaba ɗaya babu shi, ba ta cikin ikonta, kuma ba ta iya aikata komai cikin gabacin Sokoto. Wace ta samar da wannan tsaro? Ita gwamnati ta jiha ba wai magana ainihin ta kawo mu mutane dauki akai ba, ko jaje duk ko da irin kawai na gwamnati ba ka ji ma ana hudu abin da ka waro gabacin Sokoto. Dukkan mutanen da aka shewa ba ka ji ko da labaru ana hudu cewa gabacin Sokoto an yi kaza. To kaga inda duk gwamnati wanda aka kusa ga jama'a tabba mutane baya, kaga ai jama'a ba su san makoman su ba. Wannan shine halin da muke ciki. Matsawa ba ai wada da wannan yan bindiga ba, mu babu da makoma ko ba mu san ta ba. Suna cin zarafin jama'a, suna kashe al'umma, sun hana kasuwanci, sun kulle Isa da sabon birni ba shiga ba hita.
Professor Muhammad Tukur Baba dan yan mutum biyu da ke zama wani kwararre a Najeriya ya yi tsokaci akan wannan bala'in da yan bindiga ke ci gaba da jefa talakawa a wannan yanki a ciki.
Na daidai abin takaici ne na kwarin gaskiya, abin bakin ciki ne sosai da sosai, don kuwa wannan abin yana shafan mutane ne da ba su ji ba, ba su sani ba, gashi kuma mutane ne da suke fama da kuncin rayuwa, ci a dauke rayuka, a maida mata masu takaba, yara a maida su marayu. Wannan abin takaici ne sosai da sosai, abin kuma bakin ciki ne ga duk wanda yake ba da muhimmanci ga rayuwa.
A halin yanzu ko menene mafita, Professor?
kamata yi wannan abinda jami'an tsaro ya kamata su yi ne su tabbatar sun yi hubasa wajen dakile wannan abin fa a kullun ne muna faɗa cewa mu ba mu yarda cewa ya gagari jami'an tsaron mu ba abu ne da inda kuduri in kuma da niyya in kuma da son ayi mu muna jin za a iya yi akai jami'an tsaro sojoji gashi muna da na sama muna da na ƙasa da suna iya su mamayi wannan wuraren gabacin Sokoto da yammacin Zamfara suna iya mamaye wannan wuraren mulkan muna ji a cikin mako guda kuma su kori yan ta'addan nan su kuma dakile hanyoyi da suke shigowa ta wannan wurin ko daga wani ƙasa suke zuwa ana iya yarjejeniya da ƙasar da suke fitowa su san yadda suka taimake ku muka dakile wannan abin don mu ma muna rayuwar mu zaman mu lafiya yana taimakon su
kokarin da muka yi domin jin ta bakin ma'aikatar jinkai ta Najeriya dangane da irin taimako da ya kamata a ce sun bai waɗannan mutane a wannan yanki ya ci tura masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari shirin da a cikin shi ne kukan jin labarin garuruwa masu tasowa domin jin irin cigaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su a nan ina wani gari da ake ce Maradi da bai da nisa sosai da birnin Maradi daga jin Radi in ka ce Maradi zaka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba mu sanya akai garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan radio murya Amerika
bismillahir rahmanir rahim ni ne Falalu Usman mai garin Radi
malamin Falalu barka gashi mun iske ku a wannan gari na Radi yaya harkokin gari suke tafiya
to harkokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na tafiya daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah
kafin mu kai ga maganar noma ine ne tarihin garin Radi a takaice cikin yan mintuna
to madalla lalle dai garin Radi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen Borno muka zo nan kasar Maradi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa to Allah ya sa muka zamna
na Bayu
to Allah ya sa muka zamna hannan ne muka samu wannan sarauta
da mun kun iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin matsayi
da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne ana kaman Bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da Turawa da kowa
za a yi ta wannan gari aka shekara nawa
to mu dai wannan gari kawo yanda kace makaji suna hito daga Maradi to haka nan ne tun kasa muke tare da Maradi tun can kasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da Maradi kenan lokacin da kaga Maradi ta yi haka nan ne
kusa wannan gari yana biyan Maradi
tunda su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya to kawai lokacin nan ma sarauta tunda su bare-bari ne sun same ta ne ta hanya su dan kulodo
su suka basu
ita tunda tare da Turawa suke da su dan kulodo su tsohon mu suna nan tunda su bare-bari ne sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane
wannan gari na kuwa na gari yake bi a yankin Maradi
mu garin mu yankin da yake bi yana bin Madarun fa kuma kantoman mu Sahoci
na'am wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali Betin bare-bari yanzu akwai Hausawa ko Hilani ko Buzaye
akwai kala-kala da yawa kabilu da yawa ke da kwai tunda akwai Goburawa akwai Kacinawa akwai Buzaye akwai Hilani akwai duka yanzu da duniya ta kai kai hazabar ma duka muna da duka mun kame
yanzu misali mutane za su kai 1000 nawa a wannan yanki na ku ko 100 nawa
lalle gari na alhamdulillah tabarakallah yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan 12 ko 13
mutane
dukkanin su waɗannan mutane su a da su a ne suke rayuwa a ciki ɗan kasuwa ne rinjawa ne ma'aikatan gwamnati ne muna so kamar mu ƙara bayani da su a da su ake akwai a bangaren cigaba
lalle cigaba ya kawo cikin gari na bismillahi akwai ma'aikata sosai akwai ma'aikatan gwamnati akwai ɗan kasuwa akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu akwai manoma akwai makiyaya kinan duka da duka kasuwa dai mun girma
tabarakallah ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku
gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da école de biblique da karce wajen kishi bibaicin madarasa ga école jardin kinan kaga gari ya girma kuma duk ko cikin kowace école sai an samu director biyu kinan alhamdulillah
ina bangaren addinai akwai krista
duka ba abunda babu to amma
kuma ana zaman lafiya
ana zaman lafiya ba mu da matsala
tsakanin ku
akwai fahimtar juna
ana wani abin da yake
a ba mu da don mai yin abin shi yana yi
kuma da malamai duka kana hada
duka muna kiran su mu zo su ma posto suna kiran mu in za su sallolin su kira mu su yi invitan mu je mu yi tare da su mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu su ce ga taimako in kake sabga suna iya su zo su taimaka mu su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu kinan mu ba mu da matsala tunda dangin mu ne duka mu da uwan nan krista namu da mu da su duk cikan namu guda ba mu da bambanci tunda ƴan uwan mu ne zamna muke
akwai wasu mutane ƴan asalin Raɗi wanda suka zo nan Maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin Yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku alfahari da shi a ce ai dan garin Raɗi ne
gaskiya alhamdulillah Raɗi na zamna da kadir manyan ma'aikata na garin Raɗi
da yawa asalin garin
ɗan asalin garin na haihen cikin garin na yi da su kadir wanda har sun girma sun yi aiki cikin Nijar babban aiki kuma har ma Allah ya musu cikawa yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin Raɗi suka yi lakol suka girma har Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba
to bangaren in muka dawo bangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari ne nawa ne kai a Raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukun garin
lalle dai akwai ƙarfi tunda sarautar Raɗi ƙarfi gare ta sosai tunda yanda ka san Maraɗi ake raɗa sarautar mu nan Maraɗi koha gidan sarki
jinzira a kuce ake tattaunawa a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake suka sani
sai ka gada daga inda aka ce gado ai tashi a hijira a tunda sai gadon ku kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan Maraɗi wajen sarki a naɗa tun lokacin da ake yi tunda yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka shi ke naɗa ka ya ce kai ne mai gari kaza sarkin Maraɗi ba
gari na nawa ne yanzu a wannan gari na
Raɗi to ni yanzu ina gani ni ne margari na hudu tun tasowa
da kafa garin yanzu shekaranka nawa kana shugabantar wannan yanki
yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin Raɗi
to me ka fahimta cikin cigaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu
to abinda na fahimta na samu cigaba cikin gari tunda bismillahi mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna
yanzu kuna da ruwa garin
muna da ruwa wanda muke sha shato garin kuma laheyo
ina magana wutar lantarki
ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani kofa gida ƴan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin fakture
magana tsaro
alhamdulillah tunda daidai nan kusan kamfani muke kuma baitin kamfani haka muna shirya wanga tsaro na yan banga na gargajiya a cikin lokaci muna daukar samari matasa namu na cikin gari muna musu kaya sai mu sa su su zanki gewaya a cikin gari in dare yayi kenan nan wajen nan ma muna samun hadin kan yara muna samu duk muna samu
ina maganar wani sana'o'i wace irin sana'a aka san radi da ita
radi ho yanzu akwai sana'a da ya tunda kasuwa ta yanzu kun ga akwai kasuwa ta kiwo ma nan ma kaga mutane suna turka suna saida akwai kasuwa irin wanga ta saye da saidawa su haci su menene su gushiya su menene kun ga duk manoma tunda mu manoma ne sosai
dan ni aka yi sanin wannan gari
abinda aka sai shi da sanin mu an san mu da noma da kasuwa da kiyo
wani irin kirari ke ga wannan gari
radi aka ce ko da mi ka tahi duk abin ka sai ka dawo ko mi ka tahi ka bar radi muna nan sai ka tarda mu sai ka dawo
menene kuke ganin yasu ke sa mutanen suke dawowa
to dan gida ce mai dadi gari ne mai dadi ka ci kasha in ka gangara hodama ka je kawo wanka ka ci abinci a kullumin ni cikin garin mu tunda muna da gandari ba mu rasa abinci tun daga diyan muhaddabobin
noman rani
lahiya lau tunda muna da mayan ayan kasuwa muna da mayan ayan kasuwa dan haka ake cewa radi garin dan abdu
shi dan abdun wani ne
shi abdun wani tabbashin uban mu ne ko tare yake da uban mu shi ma kanan uban mu ne magajin uban mu ne
to ina maganar matasa ana yaki da auren doli ko na auren wurwan nan kuna daukan mataki
gaskiya a kullumin muna daukan matakai bisa kan armarmaki da wannan arman na doli da wannan kashe-kashen na kuɗi da ake yi wajen arme na bido'in nan duk wannan muna magancewa tunda duk a kowane lokaci muna kira mu zo mu tantamna tare da samari har da matan ma muna wani lokaci muna kayyade kuɗin da ta kamata a kawo
wajen sadaki
da abin da ta kamata a yi lokacin arme muna kayyadewa mu ce ga abin da in muka yi shawara mu ce to ga abin da ta kamata a kayyade za a kawowa
bangaren ma'aikatu masu hannu da shuni irin sa proje za a iya cewa suna ba da gudunmuwa suna wasu aikata a raɗi
kwarai ko gaskiya alhamdulillah tunda muna da proje suna shigo mu gaskiya bismillah
kuma
suna ba da abun nan tunda me yasa saboda muna kusan maraɗi to su kuma proje wanda kake inda kana kusan gari to kaga dole ne kana kusan babban birni dole ne ka samu proje shigo ka
to yanzu menene za ku ce bangaren harkar siyasa za a yi cewa ko su jigogi a garin radi
gaskiya muna da jigogi sosai tunda da lokacin nan mutanen namu ba su gane siyasa ba sai suka bar mu muna tayi tare da yan kasuwa tunda wanda ba dan kasuwa ne shi ma ba ilimin gare ba kuma sai ya zo mu yi tayi da shi haka muke daddama to amma yanzu gaskiya ma'aikatan mu masu ilimin mu sun gane sun shigo ga siyasa kuma muna gani kuma za ta yi mu kyau
kuma
gaskiya alhamdulillah tunda muna samun mutanen mu mun fara gani ko ba mu gani ba dai muna gani za mu gani
har yanzu tambayar da nake so me matsalar wannan gari wanda zaka ga ma duniya ko hukuma domin su kawo agashi ko kuma a garin radi lahiya lo yake bai da matsalar komi
ina da matsala gaskiya saboda menene matsala ta ina da koramu daga can saman nan in kaga an sako ruwa to ruwan nan da suke hitowa tun daga bakin kwalta su ne suke zuwa su gangara su zo su bi man ta cikin gari su yi menene to gaskiya ina da matsala ta koramu ta matso mana gari sosai kuma kullun yi nake bariki da dan taimaka sai dai a ce gobe kuma gani har da wasu tafka ana da wani tabki guda wajen ko biyu ko uku
kuna bukata
muna bukata ta kamata in sun samu ne a ce
bangaren likita a takaice mata na zuwa awu akai ana haihuwa likita
gaskiya nan ma bangaren likita nan ma ina so in magana saboda ni kas de sante gare ni dan ɗakin nan na shan magani ni kuma garina kuna ji abin da na gaya muku wajen dubu nawa ke gare ni kinan ta kamata ni ina so in sun samu ne a ce an mani babban likita lokacin da aka ɗiba mu wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishadantu kuma kun gamu su da wannan hira da ta hada mu da Alhaji Falalu Usman mai garin garin Radi dake kusa da Maradi a Jamhuriyar Nijar da fatan shirin ya katar da ku a cikin wannan shiri na da dan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya.